Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko kuma ana kan shirin yi cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 27 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na dari, sharmar jiki, ciwon kai da na makogoro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus. Sannan kuma jami'an kasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an sallama duk masu cutar COVID-19 daga asibitoci da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. Haka kuma an saki dubban fursunoni a Kamaru sun samu ƴancinsu bayan umarnin da shugaban ƙasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin masu mutanen da suka fi kamuwa da cutar a ƙasar.
Tokanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji abin da wasu ƙwararru ke cewa game da mace-macen da aka yi a Kano sanadiyar cutar da har yanzu ake jariya kan kowace ce.
Yanzu za ka ce cewa kai yana da alaƙa da coronavirus, amma ba ta shafi coronavirus don ba a gwada ba.
Za kuma mu kada jaskwata inda wasu mutane kimanin 500 ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba abinci ba gwajin corona.
Akwai yara, akwai mata masu ciki, akwai masu ciwon shuga, akwai masu kiskokai, babu kulawa.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Yanzu dai ga Hadiza da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na dari, sharmar jiki, ciwon kai da na makogoro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. A baya, cibiyar kula da cututtuka ta Amurka wato CDC ta ambato zazzabi, ɗaukewar numfashi da kuma tari a matsayin alamomin kamuwa da cutar ta COVID-19. Yayin da masanan kimiyya ke ƙara fahimtar cutar, sun yi gargaɗin cewa alamominta na iya zuwa da ƙarfi ko kuma a sawwaƙe, kuma wasu mutane suka nuna alamun cutar, wasu kuma ba sa nunawa. Faɗaɗa alamomin cutar zai iya taimakawa mutane da yawa su yi gwaji, kuma a sakamakon hakan zai taimaka wajen gano ko sassauta dokar hana zirga-zirga. Zai iya sa waɗanda suka warke daga cutar su sake kamuwa da ita ko akasin haka, yayin da wasu jihohi ke kokarin buɗe wuraren kasuwanci. A wani bangare kuma, shugaban majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta soki gwamnatin Amurka da hana hukumar lafiya ta duniya wato WHO wasu kudade da kuma kokarin kassara ayyukan hukumar. Jami'an kasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an sallama duk masu cutar COVID-19 daga asibitocin da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. An saka garin Wuhan, wanda ya ga kusan rabin cututtukan coronavirus na China, ƙarƙashin dokar hana fita mai tsanani a watan Janairu, kuma aka rufe shi daga sauran sassan ƙasar. Koda yake duk da an samu sassautawar dokokin sosai, har yanzu ana ci gaba da gwajin mazauna garin akai-akai don gano kwayar cutar. Yawancin kasashen duniya sun dauki matakai daban-daban da suka hada da hana zirga-zirga a ƙarshen makon da ya gabata a kokarin shawo kan cutar ta COVID-19. Amma a ƙasar Spain, jami'ai sun kyale yara su fita waje a karo na farko a cikin makonni 6 wanda ya fara ranar Lahadi.
Kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu leƙa jihar Kano da ke arewacin Najeriya, inda rahotanni da dama ke nuna yadda ake ta samun ƙarin mace-mace a sassan jihar a 'yan kwanakin nan. Lamarin da wasu ke ganin yana da alaƙa da cutar coronavirus, yayin da wasu kuma ke ganin akasin hakan. Abokin aiki na Mahmud Lalo ya tuntubi Dr. Grema Bukar, kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano AKTH, wanda ya mai ƙarin haske kan wannan lamarin.
Yato, na farko za ka ce cewa kai tsaye yana da alaƙa da coronavirus, amma ko ma ba coronavirus ba, saboda dalilin za ka iya shafa coronavirus don ba a gwada ba. Waɗansu ba su kawo mutum a gida ake yi, waɗansu ko da asibitin ake yi ba a ɗauka an gwada an tabbatar a coronavirus ba, don yawanci ruwa kafin an san cikin ya fito ko kuma a ba a samu ma an gwada gaba ɗaya ba har irin ya yi halin ka. Wanda kuma ya haɗa ka yana da su a gida ta gani ba ma an ruwa asibiti ba balle a sama a takaitacce ne dalilin a harshen lambe. Na dai wani ba ka taɓa tabbatar cewa a ta saboda dalilin coronavirus direct alaƙa coronavirus ko ba coronavirus.
To dakta, ya naku tunanin kuna ga kaman muke haifar da waɗannan mace-mace musamman akai la'akari da cewa an fi samun waɗanda shekarun su suka ja wato girma ya riga ya zo musu.
To akwai yanayi da muka shiga yanzu na farko tukuna yawanci asibitoci da suke aiki an rage ayyukan da ake na yau da kullum, sama mutum da ya saba zuwa clinic a duba shi yana da wani cututtuka da ya daɗe ko ciwon diabetes ne ko hypertension ne ko dukkanin su suka ne an rage ana ba da himma a kan masu zuwa da emergency masu zuwa da gaggawa. To kaga mutane ayyukan asibitocin ya ƙare ya ragu, to kuma su kansu kuma asibitocin ma kansu ba ma dangancan ana cira a yi aikin gaggawa. Aikin gaggawa ma wani asibiti shi ma ya ragu saboda me dalili? Saboda kayan aikin da likitocin za su sa su aikin yau da kullum ɗin shi ma kuma babu, su ana tari-tari. To ba inda ake fita da ba aka ce zuwa ba. To kaga mutane da suke da irin wani ciwo dama kamar wani mai kansa wani mai dalilin wanda kuma ga ƙirji ya ke shekaru yana buƙatar kulawa. To kaga kulawan nan ba zai zuwa an ce a in ka zo ma ba emergency ba za a kaje ka ba, in da kawai a rubuta ko a sake rubuta maganin kai sa ka samu wani ma, to kaga wani sai shi zaman su a gida. To zaman gidan kuma sai tsara zama kuma dole kuma an zo an kulle mutane. Ta fahimta? Babu wani su ba motar da za a kawo ka asibiti ba yadda za ka yi ka zo ba ko da ma akwai asibiti saboda an rufe hanya ba fita ba wani abubuwa. To wannan abun shi ko sai ruwa sun karu asibitocin ba duka suke aiki ba, asibitocin ba kowanne za ka iya zuwa ba kaman da za ka zo ko ka zo ma za a ce an rufe waje kaza an rufe waje kaza.
To a ƙarshe akwai kwamiti da gwamnati ta kafa domin kula da yaƙi da wannan cuta ta COVID-19, kamar a matsayinku na masu kula da fannin kiwon lafiya kun ji wani abu daga gare su?
Mu kanmu masu kula da kiwon lafiya mu kanmu muna so mu sani a fito a gwamnatance a hukumance a faɗawa mana mu kanmu mu masu aiki irin wannan na kiwon lafiya da yake faruwa, kaga aka ɗaya mana mu za mu sani cewa mu samu kariya ko musamman da mataki za mu iya ɗauka ko mu tsara ma yadda yin da ina ne ya kamata mu toshe ina ne ya kamata mu yi. Kuma su kansu fitowa a faɗa ɗin jama'a kasan kuma mutanen garin za su san cewa to ga dalili ga dalili. To amma kuma a hukumance har yanzu a hukumance kun ba ko da yau ɗin nan ne a labaru an ce a'a ai ba COVID-19 ba ne an ce saboda kaza 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 kaza, amma ai ko ba babu bincike da ya fito yan da.
Sabe da Mahmud da ya haɗa mana wannan. Ana tare ne da sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya.
An saki dubban fasinoni a Kamaru sun sami ƴancinsu bayan umarnin da shugaban ƙasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutane da suka fi kamuwa da cutar a kasar. Sai dai gwamnati bata bayar da takamammen adadin fursunonin da suka kamu da cutar ba, amma ta ce sama da mutum 1,500 da aka gwada su ne suka nuna alamun COVID-19 a Kamaru cikin kasa da watanni biyu tare da mutuwar sama da mutum 50. Yayin da yake magana ta hanyar sadarwar zamani daga garin Bamenda da ke bangaren masu amfani da harshen Ingilishi, babban jami'in da ke kula da gidan yari a garin na Bamenda, Henry Asaungu, ya ce fursunoni 138 da aka sake duk gwajin su ya nuna ba su dauke da kwayar cutar ta COVID-19. Ya kara da cewa ficewarsu zai ba jami'an kula da gidan yari damar ganin an saka matakan tabbatar da tsafta da suka hada da yin nesa-nesa da juna. Netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa kasar Girka don taimakawa dubbe-dubbatan bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon barkewar COVID-19 a sassanonin 'yan gudun hijirar kasar. Hukumomi a Athens, babban birnin kasar, na kara tsaurara dokokin hana zirga-zirga a kan bakin haure, inda suka hukunta duk wanda ya karya dokar ta hanyar kwabe mai 'yancinsa na neman mafaka tare da cin su tara. Tun dai da wannan annobar ta COVID-19 ta barke, Girka ta zama abin koyi ga sauran kasashe, inda tun da farko ta samu raguwar yaduwar cutar sosai ta hanyar tsaurara matakanta tare da rufin harkokin yau da kullum a kasar. A yankin kudancin Peloponnese kadai, kimanin bakin haure 50,000 sun nuna alamun kamuwa da cutar bayan da aka gwada su a wani otel da kuma wuraren shakatawa waɗanda aka mayar da su zuwa matsugunin da zai iya ɗiban kimanin bakin haure 500, yawancinsu daga Kamaru da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Daga ƙarshe kuma a Saudi Arabia ta kawo ƙarshen hukuncin kisa ga ƙananan yara da aka samu da aikata manyan laifuka bayan soke hukuncin yin bulala, yayin da masarautar ke ƙoƙarin wanke kanta daga zarge-zarge take haƙƙin bil'adama da ake mata. Sauye-sauyen na ƙara nuna himmatuwar da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya yi na ganin masarautar ta tafi zamani. An dai cire hukuncin kisa ne ga waɗanda suka aikata laifukan yayin da suke yara, in ji shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam Awad Alawad a cikin wata sanarwa da ya fitar, wacce ta yi nuni da wata doka da ta fito daga masarautar ƙasar ta Saudiya.
Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausar Muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake komawa Najeriya a Taskwata, inda a yayin da wasu mutane kimanin 500 ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba gwajin corona kuma ba abinci, su kuma wasu mutanen wata unguwa ke barazanar rugawa kotu saboda bayyana cewa wata 'yar unguwar na dauke da cutar corona, ya sa ana kyamatar su. Zainab Babaji gare ki.
Shugaban matasan yankin a nan cikin garin Jos, Muhammad Shugaba, ya bayyana takaicin su na rashin sanar da iyalanta sakamakon binciken, sai kawai suka ga sunanta na yawo a kafafen sada zumunta na zamani.
Mun ce wa gwamnati a sake mutum ma test.
Kenan ba ku yarda da wato sakamakon da aka samu ba kenan?
Eh, to in kin duba abubuwan da ya biyo a bayan sa, shi yasa ya ba mu shakku a sakamakon da aka samu. A matsayin al'umma bai ba kyauta mana ba, dan kana fitowa ka ce ke daga wannan angwani, zaka ga ana gudun mutanen mu, wanda za ta tsaya ma da doki mutane za ta an kace ke dan angwa kaza ne shikenan. Ko imma ko sun yaje ta babu shi ko kuma mutanen suna situation su fita. Amma nan mun jawo hankalin gwamnati za mu iya tafiya kotu.
Na tuntubi kwamishinan yada labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjang, wanda ya shaida mun cewa tuni gwamnatin jihar Plateau ta dauki matakin tuhumar waɗanda ke da alhakin adana sakamakon.
Waɗannan mutanen rijiyar ba su takardar tambaya su ba da za su bayani da ya hakuri.
A halin da ake ciki kuwa, waɗanda aka keɓe a sansanin da ake keɓe al'umma don sanin ko sun harbu da cutar coronavirus ko babu, sun koka kan yanayin rashin abinci a sansanin.
Wutar da aka kamu ba gwaji ga jama'a ga mata muna tare da su, yanzu aka kwana na 5 a nan.
Tun da aka kai ku me aka yi muku?
Tun da aka kai mu dai ba wani abin da ni haka ne nake zartawa da azumi, ba wani shan ruwa.
Amma misali kun kai mutane nawa?
Mata wana su kai kaman 200 haka banza kuma wana mu kai 300
akwai yara akwai mata masu ciki akwai masu ciwon shiga akwai masu iskokai babu kulawa
an zo hada mu waje da ba ki ne mu yadda ya kamata da aka ci ba
na tuntubi commissioner ya da labaran jihar Plateau Mr Dan Manjang wanda ya sheda mun cewa
wadannan mutane ba wai an ce suna da ciwon bane wato abinci akwai wanda alhaki an ba su ana ciyar da su mai yiwuwa su ce abincin bai wadace su ba
a yau litinin ne al'umar jihar Plateau za su sake shiga killacewa karo na uku wanda gwamnatin jihar Simon Lalan yace zai bada bayani kan ko kwana nawa ne al'umar za su kasance a killace Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to a gaida Zainab da wannan rahoton kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shiri na gaba
jama'a assalamu alaikum barkanmu da shiga watan azumin Ramadan Allah ya sa mu dace tare da karɓar dukkanin ibadunmu a makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba irin halin kaka na kai da tsaffin jami'an tsaron Najeriya kan tuntukan ciki bayan sun yi ritaya domin rashin samun kuɗin sallama mai kyau ko rashin ingancin fansho ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfi Hashim Jumai bayan shirin da muka gabatar muku na korafin jami'in yan sanda Sajan Yusuf Ado mazaunin Kefi jihar Nasarawa wanda ya ritaya a shekarar 2004 amma yana samun kuɗi cikin cokali a matsayin fansho mun samu martani daga wasu yan sanda da suka yi ritaya dake da kalubale iri daya na rashin samun biyan fansho da zai iya tallafawa rayuwarsu ta ritaya a kalla wajen cin abinci da kula da iyalansu kafin rage halinsa bayan masu ritaya ma daya daga yan sandan dake aiki a yankin da ake yaki da yan Boko Haram ya bugo wannan fili na ciki da gaskiya waya domin nuna halin kuncin da suke ciki ga wannan martani na farko daga superintendent yan sanda Abubakar Dashe dake zauna a Jos jihar Plateau wanda ya ritaya a shekarar 2007
to sunana Abubakar Abdullahi Dashe daga Jos Plateau yan sandan da muka ritaya daga 2007 har yau muna da damuwa wato damuwan kuwa shine mu dinnan aka ce za a zo a rika biya mu kudin albashin da ka bari shine za a biya ka to sai aka zo aka ba mu pension kaman SP na rank dina an ba su miliyan 10 zuwa miliyan 11
menene matsayin SP a cikin aikin yan sanda
superintendent na wuce a nini uku kaman da yake ce manjo na soja da tsuntsun nan
to na gane Abubakar Dashe shi ga wani labari
yawa sai suka zo suka biya ni kudin mai anini uku sai nace a ai ni ban bar aikin nan da anini uku ba to wanda suka haka din ma bai faru ba sai suka zo suka bani rabin kudin suka biya ni miliyan 7 sai suka zo suka bani miliyan 3 a ciki suka ce ai doka ya ce sauran za a rika yin kasuwanci ana biyan ka pension to ai rikaya ni ba har yanzu da ba su biya ni kudin pension din gaba ɗaya na superintendent of police din ba SP din da nake faɗa maka sai suka zo suna biya na 30,000 to don Allah da annabi kuma wanda muka samu rank da su suka riga ni bari a tsohon pension suna karɓar 1,048 to mun yi sojoji ba su kai wata biyu ba suka ga abin bai yi ba suka je suka complain aka cire su SSS suka je suka complain aka cire su to mu yan sanda sai aka ce ba za a cire mu ba to don Allah da annabi ya za a yi wa'in sun kaga yan sanda za ka ji tausayin su ka bar aikin dan sanda da superintendent ana baka 30,000 saboda Allah to yanzu da mu dai muna kawo kuka ne da national assembly especially reps da suka so mu jin koken mu to har yanzu ba su yi dai komai akai ba shugaban kasa mai dudi ya tausaya mana ya duba halin da muke ciki ba dadi
wanda fa Abubakar Dashe wace hukuma ce ya kamata ta saurari wannan kukan naku domin a share muku hawaye.
Yawa, National Pension Commission ne. Kuma wallahi ina faɗa maka dinnan ba wai da shakkan komai ba, suna jin mana sosai. Sai ka bar aikin ka National Pension, ka je office din su Erikaya. Zaka ga ma sun jama yana da marsan jini hawa na kanshi. Motoci a gurin wato cutan da ake mana sai Allah ne zai tsaka mana. Na yi complaint da kaina nake a ni da na bar aiki da superintendent ne. Kar ku biya ni kudin abin nan to ba su saurare ni ba. Ka san cewa idan da sun overpay dina ni ka san dole ne su komo su ce su cire kudin su ko?
Abubakar Sarki, me kake so a yi wanda zai sa ku ga musu cewa shekara 35 kuna aiki kun yi ritaya? Yanzu me kake so a muku ku ji dadi a ranku ku ga muku adalci?
To alhamdulillah, a mayar da mu tsohon pension na police ɗan uwanmu wanda suke karɓar albashin da gaskiya ya kamata, domin tsofaffin pension ɗin da suka bar aiki kafin 2007 kamar rank ɗina na superintendent 148 ake na 148 suke karɓa, ni kuma ina karɓar 30,000. Don Allah ka dubi al'amarin ka ga bambancin. Kuma muna roƙon gwamnati su dube mu da idon rahama, musamman 'yan majalisar tarayya. Don Allah su yi kokari su cire mu cikin wannan kange.
Sai majalisa ta yi zama a kai ta yi wani tsari ne sannan a yi gyarawa.
Kwarai da gaske, wancan majalisan da suka gushe har ma sun kai karantawa na uku ne ko mai third reading. Don da aka zo aka rushe su kuma aka zo aka soma abin kuma sabon abu kuma. So yanzu abin kuma ya koma ya tsaya. Muna kuka gwamnati ta dube mu, shugaban ƙasa Buhari ya dube mu da idon rahama. Su 'yan majalisa da abin yake hannunsu kafin kila ya je gurin shugaban kasa, su ma su dube mu da idon rahama. Ka yi aikin dan sanda, laifi ne muka yi aikin dan sanda, ka yi aikin dan sanda shekara 35, bari kuma da babban rang a zana biya na 30,000.
Abubakar, da shi yanzu in ka karɓi naira 30,000 ɗin a wata, ba ka iya yin abubuwan da suke rike ka?
Eh, ka 30,000 ko rana ɗaya ba ni kashe 30,000. In ba bacci dai Allah ne ya rufa mini asiri, rufin asiri ne ga Allah fa.
Me kike nufi da rufin asirin Allah?
Ni kamar misali, Allah ya taimake ni sai na yi political appointment, rike wannan mukamin, rike wannan mukamin. Waɗansu alfarma za ka samu. To waɗansu fa suna da wannan alfarma? Babu. Ba wai kukan nan na yi don ni kaɗai ba ne ba, faru wai don ni ne ba, don dubbanmu da muke ta wahala.
Yawancin 'yan sanda ba su da farin jinin da ake tuna su cewa wasu mutane ne waɗanda sun yi aikin da suka taimaki ƙasa, saboda ana samun hannun wasu a cikinsu cikin rashin gaskiya.
Ba wai ni ɗin nan nake magana da kai ɗin nan yanzu, ina ce a'a ni ɗin nan ga ni nan ni tsaftacacce ne wanda, amma ka dubi aikin da nakan faɗa ma 'yan sandan nake aiki da su, su daina duba maganar kuɗi. Amma ka taimaki mutum, ka yi aikin ka fi sabilillah, za ka ga sakamakon. Ai, sakamakon kenan, Allah ya taimake ni. In ka lura ni rang da na zo na samu, ai wanda na shiga aiki da su ai ba su samu.
Ku ba ku da wata kungiya ce ta musamman ta tsoffin jami'an 'yan sanda da kuke yin tarurruka saboda ɗaukar matakin nan matsayin taron jama'a ba wai mutum ɗaya ba?
Kafin wannan taron da muka zo muka samu wani kungiya ɗin da yanzu muka tashi tsaye akan maganan, ni na je na yi complaint ɗin so nawa. Kafin da aka zo aka bude wannan kungiyar namu sabo, sai ni ma sai muka sai na shiga da koken namu ne kamar kusan iri ɗaya ne.
Wani abu za a yi wa 'yan sanda su gyaru a ƙasar nan, su dawo mutane da za a ke mutunta su, kuma su ma ya zama sun yi aiki sun gama ba tare da suna shiga abubuwan da zai jawo sunan su ya ɓaci ba?
An ka lura aikin ɗan sanda yana ɗaya daga cikin aikin yana da kyau a duniyar nan kai kai, kamar aikin addini kake yi. To ka ga na ɗaya, waɗansu 'yan sandan ba zan gaya maka gaskiya sun ɗauki maganar kuɗi sun sa a gaba, kuma gwamnati sun kasa kula su. Kamar wani lokaci kafin bar aiki sai muka zo lokaci muna ganin wani lokaci za a kawo mota ba GPO, sai a ce kai ka san yadda za ka je ka sa mai. To don Allah ya rikaya ya kenan kake gani, kai ka san yadda za ka je ka sayi su paper da za ku yi aiki. To gwamnati ba su a ba su gaskiyar maganar kenan. Abin ya zama musu dole, na ga waɗansu ba dai za ka tara ne gaba ɗaya ka ce an lallaci ba, a'a waɗansu ya zama musu dole ne. Kana GPO za a ce maka ga mota, kai ka san yadda za ka yi ka je ka sa mai. To don Allah ya rika ba an ce ka je ka yi sata kenan ba.
Ina jin labarin waɗanda ko an kama mutum sai ya ce in za a rubuta takardar ma sai mutum ya sayi takardar ya ba da kuɗin algalami da za a yi amfani da shi a nan ofisoshin yan sanda.
Erika, wannan magana ba ƙarya ba ne. Na faɗa maka da yanda muka yi aiki, ana bamu biro, ana bamu takarda na komai da komai. Kai, na soma bincike tun na kurtu. Sai in kira ma direban ce, direba wanda yake wani lokaci ya fi ni, saje ne ko kon ce, dauke ni zan je bincike a nan dawo. Amma yanzu akwai motocin. So kaga da ba inda za a yi ka ce ma mutum ma kawo kudin mai, kawo kudin fefa. Amma gwamnati sun shashartar da aikin ɗan sandan completely.
To Allah ya kyauta. Bayan masu ritaya ma wani ɗan sanda da ke aiki a yankin da ake yaƙi da ‘yan Boko Haram ya bugo wannan fili waya domin nuna halin ƙuncin da suke ciki. Kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji ta bakin wannan jami'i. Yanzu madadin Nasiru Adamele Kaya, ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya.
Ga karatun Al-Qur'ani mai tsarki da yara ke yi albarkacin watan Ramadan.
Muhammad Awal Muhammad, Labadi Dinosaur Primary School. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna awsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qawmak min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa'ati'un. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idha jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan ونهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
To Ibrahim, a takaice dai, jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce yajin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon kai da na makogoro da kuma rashin jin kamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. Jami'an ƙasar China sun faɗa jiya Lahadi cewa an sallame duk masu cutar COVID-19 daga asibitoci da ke Wuhan, garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata. An saki dubban fursunoni a kamaru sun sami 'yancinsu bayan umarnin da shugaban ƙasar Paul Biya ya bayar, yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutanen da suka fi kamuwa da cutar a ƙasar. Netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa ƙasar Girka don taimakawa dubban dubbatar bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon ɓarkewar COVID-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar ƙasar.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. kafin nan muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Professor Balarabe Maikaba na Jami'ar Bayero ta Kano, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Kano. Allah ya ji kansa da rahamarsa. Amin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari, wadda ta taya da gabatar da shirin, da Kibahiru Dodone da ya hada mana sautin ya kuma bada umarni, sai kuma injiniyan mu na yau, ni Ibrahim Garba Sigarba ke cewa a huta lafiya.
Bonjour, au micro Idriss.